أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwa ya dai kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi kai tsaye daga nan cikin gidan radio Al-Huda a yau muna 4 ga wata na 3 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa 10 watan 10 miladiya ta 2021 da izinin Allah wannan zai zamanto zama na 4 a cikin littafin Sheikh Malami Muhammad Jamilu Zaino na cewa yaya zamu tarbiyantar da yaran mu shawarwari malam yake badawa karkashin Qur'ani da hadisi yanda ya kamata dukkan wani magidanci ya kokarta ya ga cewa ya tashi akan tarbiyantar da yaran shi dubi zuwa ga alherin da zai biyo bayan haka a karan kansu su yaran sanako mahaifan su ma ya zamanto musu qurratu ayn abinda idan su zai kalla ya ji dadi sannan al'umma kuma su yi ta fatan alheri da addu'o'i managarta ga shi wannan yaro wanda ya samu tarbiya ko yarinya ta samu tarbiya sannan kuma da mahaifanta da ma alfaminta gaba daya ta zamanto abin alfahari a cikin al'umma to wannan ba zai yiwu ba sai lokacin da uwaye suka daure tsotsansu da kyau suka tashi haikan suka hudda kasala da son zuciya suka tsaya suka tarbiyantar da yara to sai zamanto ba ma a mataki na gari ba hatta a mataki na kasa za a riga alfahari da wannan yaro saboda ya samu tarbiya al'umma za su huta a lokacin da kowa ya kokarin tarbiyantar da yaran shi bayan abubuwan da muka saura na wasiya ta Luqman ga dan shi sannan da wasiyoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga Abdullahi dan Abbas matashiya na gaba a yau shine iya da kyau dukkan wanda zai ba da tarbiya ya karantar da yaran shi tun suna kankana ya karantar da su koda ba su san ba hakikanin abun da ya kumsa amma dai jumlatan su san abun da yake cewa rukunne na musulunci ya zo a cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa bunyal islamu ala 50 addinin musulunci an gina shi akan abubuwa guda 5 gimshikan shi guda 5 ne gimshiki na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shaidawa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan kuma lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah ya turo shi dan yama mutane bayanin addinin yanda yake to wannan shi rukuni na farko daga cikin rukunan musulunci sannan kuma duk abinda ba shi ba a cikin rukunan nan sai shi ya tsaya in bai tsaya ba duk abinda ya tsaya ba zai samu gindin zama ba to ka karantar da danka kalma ta la ilaha illallah ya zaman to kalmar shahada akwai ta a bakin shi ba zage-zage ba da waƙe-waƙe da surutai na banza wannan da yawa shi yake faruwa kun sa an sa diya gaba an kalli India tarjuman Hausa an sa su an kalli fina-finai na Hausa an yi wane ne sai zamanto banda waɗannan kalmomi babu abin da suka harrace a cikin kawunansu la'alla mahaifin ma aka tare aka yi tare in tare akan rukunan musulunci sai ka ga la'alla a tare kura akai to lalle yaro tun yana dan kararrami a karantar da shi ya san kalma ta ba hu abun bauta ba saka cancanta sai Allah sannan kuma tun a lokacin a rika karantar da shi daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rika shi a cikin zuciyar shi manzon Allah na daban ne a cikin al'umma yawa to daga lokacin da ya tashi da izinin Allah zai kiyaye bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai sannan kuma zai kiyaye sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da da'a da biyayya game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma akai to lalle wannan yana da muhimmanci kwarai da gaskiya ruwa sarrukun musulunci abu na biyu yaro a karantar da shi ya san daga cikin rukunin musulunci akwai tsayar da sallah tsayar da sallah yin ta a saman karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda uwaye su kuma za su rika bibiyan yaran nan sau da kafa ga yanda ake alwala ga yanda ake ruku'i ga yanda ake sujada ga yanda ake ci a cikin sujada ga abin da ake ci a cikin ruku'i ga yanda ake kaza ga yanda ake kaza kenan yaran nan ya san cewa lalle fa musulunci mutum baya tsayuwa dole sai ya zamanto sallan nan ya tsayar da ita أداؤها بأركانها وواجباتها والخشوع فيها ييتا تحنير كلا ودا ركننتا ييتا تحنير كلا ودا واجبانتا يي سلن تحنير سامو خشوع دا نسوا دا سوران الله تكين سلش ركننا اكو دا تكين ركننا مسلمتي شيني باير زكا توانا كما زكا هوت نمش جملة نسان دي اكو ابن داكي بادا زكا kamar daudan dukiyar ce za a cire sai a bayar da ita ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce a basu waɗannan mutane kala guda takwas sannan rukuni na hudu shine aikin haji ga wanda Allah subhanahu wataala ya kadarta mishi halin tahiyya bimana wanda Allah ya bashi dama na ya tahi to wannan shi ma iya daga cikin rukunin musulunci sannan daga cikin rukunin musulunci na akwai azumtar watan ramadan azumi kuma shine alimtina'u ani at'ami wash-sharabi wa jami'il muftirat min al-fajr hatta al-ghurub ma'a an-niyyati mutun ya kame daga abinci da abin sha da dukkan wani abin da yake sa azumi ya kare tun daga hudowa al-fajr har zuwa faduwar rana to wannan sune jumlatan rukunin musulunci da ya kamata uwa da uba su karantar da diyansu da yawa zaka sa mutane sun harrace abubuwa da yawa sun san wanda suke funafuna Hausa an san wani an san wacce an san wace ce amma daidai lokacin da in kace an bato rukunin musulunci to sai kaga abun an samu takun saka an samu sa'in sa an samu sa maganganu a cikin juna kenan yaro a karantar da shi ya san su tun yana dan kararrami shaida ba abun bauta ba suka cancanta sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzoni na Allah sallah zakka azumi aikin haji to wannan sune rukunin musulunci sannan daga rukunin musulunci sai ka taka mataki na gaba da yaranka shine ka karantar da shi arkanul iman rukunin imani wanda kai tsaye alaka suke da zuciyar dan adam abu na farko yayi imani da Allah an tu'mina billahi yayi imani da Allah bi wujudihi wa wahdaniyatihi fi sifati wal ibada yayi imani da samuwar Allah subhanahu wataala akwai Allah ta hanyar dayan tashi a cikin sifofin shi a cikin sunayen shi a lokacin da za a bauta mishi a cikin ayyukan shi Allah subhanahu wataala yaro a karantar da shi cha yayi imani da Allah kuma wannan yana faruwa a yau da gobe rayuwa in wani abu yazo munasaba ta bada sai ka ce to kaza kaga wannan yake nuna cewa wajibi ne sai an yi imani da Allah subhanahu wataala sannan abu na biyu yin imani da mala'iku Allah ya halicce su daga haske sannan kuma waɗannan mala'iku sifarsu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah subhanahu wataala a cikin duk abin da Allah ya ba su umarni daga an ce ayi kawai an gama to wannan sune mala'iku dole mutun ya imani da su baka taba ganin su ba baka taba kaza ba amma kuma wajibi ne kai imani saboda Allah ba da labari akai rukuni na uku daga cikin rukunin musulunci shine imani da littattafan da Allah ya safkar daga sama at-taura ce injila ce zabura ce alqur'ani ne wanda shine mafificin waɗannan littafan gaba daya wajibi ne mutun ya imani da su gaba daya idan kace baka rarra at-taura ba musuluncin ka bai tsayu ba idan kace baka rarra injila ba musuluncin ka bai tsayu ba idan kace baka rarra zabura ba musuluncin ka bai tsayu ba amma imanin ka da aikin ka da ake so zaka yi aiki ne da alqur'ani mai girma amma dole ka yarda waɗancan littafai ne Allah safkar da su daga wajen shi wanda yake na asalin wanda ba garwa aka cakuɗa ba wannan shi rukuni na uku rukuni na hudu daga cikin rukunin musulunci rukunin imani shine yin imani da manzannin da Allah mai girma da buwaya ya aiko zuwa ga bayin Allah saboda wannan manzannin su nuna wa bayi na Allah cewa ga hanyar da Allah yake so a bauta mishi akai shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama litubayyana linnasi ma nuzila ilaihi min rabbihim kai wa mutane bayani abinda aka safkar musu daga wajen ubangijinsu to waɗannan manzanni farkon su annabi Nuhu alaihi salatu wasalam na ƙarshen su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne manzanni na Allah dole kai imani da su rukuni na shidda daga na biyar daga cikin rukunin imani mutum ya yi imani da ranar lahira cewa lalle akwai wata rayuwa da za a yi bayan wannan rayuwar da muke yi ita ce rana ta ƙarshe ranar da a nan ne dan adam zai amshi alherin shi ko kuma amshi sharrin da ya shuka ma kanshi to wannan shi ne daga cikin rukunin imani sannan rukuni na shidda na ƙarshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara na alheri ko sabanin shi bi ma'ana mutun ya yarda da abin da Allah ya kaddarta mushi idan alheri ya same ka kai godiya ga Allah alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan sabanin alheri ya same ka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah sai yayi maka matsalar da kake ciki to waɗannan sune rukunai na musulunci da rukunai na imani da ya kamata dukkan uwaye su karantar da ɗiyansu ka karantar da su sarrukun na musulunci ka karantar da su sarrukun na imani sannan abu na gaba da yake da kyau mutum ya dasa wa ɗan shi tun yana ƙarami ya dasa mushi cewa Allahu fawqal arshi cewa lalle Allah subhanahu wataala yana saman al'arshin shi kamar yadda ya bayanin cewa Ar-Rahmanu 'alal 'arshi stawa ay 'ala wartafa'a kamar yadda yazo a cikin Sahih al-Bukhari sannan kuma kamar yanzu aje zo a cikin fahimtar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suka fassara wannan al-Qur'ani ko kuma suka fassarta wannan aya ka karantar da shi al-Qur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wannan bayanin da zaka mishi da cewa lalle Ubangiji 'alal 'arshi stawa yana sama Al-Qur'ani yayi wannan bayani, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wannan bayani, hankali lahiyi da bai samu tasgaro ba ya yarda da haka, sannan kuma wal fitratu salima tu'ayyidu zalika. Dukkan wata fitra lahiyayya tana bada goyon baya akan cewa lalle Ubangiji subhanahu wata'ala yana saman al'arshin shi kamar da ya bayani. To anan abinda Allah ya bada labari wajibi ne mutum ya yi imani da shi. Amma ya daidaita wannan ko baka sani ba saboda Allah bai yi bayani ba kuma an Allah ya ce maka ya daidaita kaga kai ba za ka iya koriya ba daga ka kore kenan ka juya abinda Allah ya faɗi ko kuma a ce ka ƙaryata abinda Allah ya faɗi subhanallah sannan kuma abu na biyu khitabin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayan alqur'ani ya ce ar-rahmanu 'ala arshi sawa manzala yayi bayani a lokacin da yazo hajjin bankwana qailan yana mai cewa bayan yayi bayani ce ala hal ballagtu manzo Allah yake cewa shin na isar da sakon nan qalu na'am sahabbai suka ce kware ya ma'aikin Allah manzo Allah yana daga yatsan shi ila sama'i zuwa ga sama yana daga sama yana cewa Allahumma shahad Allah ka shaida kaga nuna da yake sama ishara ce akan cewa Ubangiji subhanahu wataala yana sama kamar inda ambatawa kanshi sannan haka mutumin da yake sallah zai ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki madaukakin nan kuma daukaka ta zati da daukaka ta al'amari daukaka na komi da komi sannan kuma hatta yaro dan karami inda zaka tambaye shi in dai a daidaice yake ina Allah yake ko ba taba karantar da shi ba zai ce maka Allah yana sama Allah yake cewa wa huwa Allahu fis samawati Allah mai girma da buwaya yana sammai mana Ubangiji ya tabbatar wa kanshi cewa yana saman komi al-Allama al-Hafiz Ibn Kathir Allah ya rahama gare shi yake cewa ittafaqal mufassiruna ala annana la naqulu kama taqulu al-Jahmiyyah yace malaman tafsiri gabaɗe sun yi ittifaqi ba a samu sabani ba cewa mu ba za mu ce ba irin maganar da almajiran ko kuma Jaham ibn Safwan da almajiran suke hodi na cewa inna Allah fi kulli makan a ce ai Allah yana ko ina yana sama yana kasa yana dama yana hagu yana gusum yana arewa yana ina ne subhanallah yace ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah ya daukaka game da abin da suke wasafta shi da shi. Allah ya tabbatar da cewa Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa, wajibi ne kai imani. Yayin da daita wannan kuma baka sani ba, saboda bai baka labari ba, wajibi ne ka tsaya a daidai inda ka tsaya ka. Sannan kuma gashi a cikin hadisi ya zo, ya kasance sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun yi bayani ba ɗaya ba biyu ba akan cewa lalle Ubangiji subhanahu wataala yana sama. To wannan iya daga cikin abin da yake kyau uwaye su karantar da ɗansu, saboda kar ya je ya huto a samu wani mutum ɗan kamun iska sa shi gaba, mana ya mushi wani bayanin da ya saba wa haƙiƙanin abin da yake cikin Alƙur'ani mai girma. Yanzu bayan malam ya ƙare wannan bayani, sai yake cewa nasihohi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga uwaye da maɗiyan gaba ɗaya. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, gaba ɗayan ku makiyaya ne, gaba ɗayan ku abin tambaya ne game da abin da aka ba ku kiwo. Bayan manzala yayi wannan magana gaman ma, sai ya ce al-imamu ra'in, duk mutumin da yake jagora ne, to wannan mutumin yana an bashi kiwo wa mas'ulun an ra'iyatihi, haka kuma za a tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo. Misali kai ne shugaban ƙasar Nijar, tana kunshe da talakawa misali mutum miliyan 22 ko da 3, to waɗannan mutanen gaba ɗaya Allah zai tambaye ka akan al'amarin rayuwarsu. Kaga tabbas akwai aiki a kanka. Idan kai ne misali kai ne governor ƙarƙashin jiharka, idan kai ne wane ne ƙarƙashin wane ne, idan kai magidanci ne ƙarƙashin iyalinka, idan ma kai kaɗai ne, to kai ma akwai wani da Allah ya dora maka da jinka da ganinka da hankalinka da wadatan da Allah baka, ka sanya su a cikin abin da Allah yake so, ko kuma kai abin da kaga dama. Manzala ce war rajulu ra'in, namiji shi ma makiyayi ne, fi ahlihi a cikin iyalin gidan shi, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo. Ita ma mace manzala ya ce wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, ita ma mace makiyayiya ce a cikin gidan mijinta, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, za a tambaye ta game da wanda aka bata kiwon. Wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in, shi ma khadimi ma'aikaci mai aiki a cikin dukiyar shugaban shi, shi ma makiyayi ne, an bashi abin kiwo. Sannan kuma ya sani za a tambaye shi akan wannan al'amarin da aka bashi. To kaga wannan nasiha ce shaƙundum, mala ta haɗa kowa da kowa, uwayen ne, ɗiyan ne, kowa ya ji tsoron Allah akan abin da Allah ya bashi na ni'imomin da su Allah zai tambaye ka akai gobe kiyama. Na baka kaza ya kai da shi, na baka kaza ya kai da shi, na baka kaza ya kai da shi. Abu na biyu, maliki cewa daga Abdullahi ibn Mas'ud, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qultu ya rasulullahi, nace ya ma'aikin Allah, ayyu dhanbi a'zam, ya ma'aikin Allah wani zunubi yahi girma? Manzala yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya wa Allah mai girma da buwaya kishiya, alhali Allah shi halice ka, ba wani wanda ya taimaka wa Allah subhanahu wataala wajen halittanka, wajen halittan sammai kasai da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin su, babu wanda ya taimaka wa Allah, da haka shi kadai yayi abin shi, wajibi ne aka tashi bauta a bauta mishi shi kadai, wahdahu la sharika lahu, baya da abokin tarayya. To duk wanda ya sanya wa Allah kishiya, to wannan mutumin yayi shirka ga Allah subhanahu wataala. Sannan kuma Allah baya gafartawa wanda irin wannan laihi, in ya mutu da wannan laihi bai tuwo ba. To kaga wannan maganar da manzala yake ambata wa Abdullahi dan Mas'ud, cewa wani zunubi yahi girma, mu riƙa kallon wannan al'amari da kyau ƴan uwa, wani zunubi yahi girma aka ce sanya wa Allah kishiya, sanya wa Allah kishiya. Da haka duk yanda za a yi gidanka ya zamanto ba a shirka ba, a binne-binne ba, a rataye-rataye ba, a canfe-canfe, wajibi ne ka karantar da iyalinka, ka musu bayani gamsasshe, su gamsu cewa ba mai yi sai Allah, ba mai hanawa sai Allah, komi a hannun Allah yake. Daga lokacin sai su huta maransu abubuwan da ake ɗauka na sababi, sai su ɗauki sababin da addini ya yarda abin ya zamanto a matsayin sababi. Azkar da ake karantawa da sauran abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu. Qultu thumma ayi, Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sai ni ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma sai mi ya ma'aikin Allah? Qala manzon Allah yake cewa an taqtula waladaka khashyata an yad'ama ma'ak, zunubin dai kowanne girma bayan shirka ga Allah shine mutun ya kashe dan shi saboda kar ya ci tuwo tare da shi. Yana ga cewa an yi aihidiya da yawa ya za a iya ci da su, alhali duk wanda zai zo duniya iya da nashi arziki, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها باب وتدبى وتحلت رتك كي وتكوف أرزك أنت هنا وجه الله دواند أكا أي هيشي دواند الله يحلت شيشي توانا إياد أرزك إنشي ناشي كيدا كأي هيوان نيارا to arzikin ba a cikin naka bane zai ci a shi ma da nashi yake zawwa kowa da nashi mutun nau a dalilin aiho ya samu yalwa na rayuwa kai ai yaro bakkar gobi haka ana ta abubuwa har akai inda yaron zai doke wuninka gaba daya inda a cikin naka yake ci kaga tabbas babu yanda za a kuma yanzu a ci hallo ya doki dawaniyar rayuwanka wannan kuma da yawa tana faruwa a cikin rayuwa dan haka kar wani ya kashi dan shi saboda dan kare cito tare da shi kar wani ya sanya tsari na aihuwa bi ma'ana ya iyakance abin da zai aihuwa saboda yana tsoron kar su zo da yawa ya kasa ciyar da su ya kasa biya musu karatu ya kasa daukan dawonin lafiyar su ya kasa wane ne kamar da ake hodi a barakance ana ga kamar wani bariki ne ko abin burgewa ne mutum ya kayyade da cewa uku zai aihuwa ko hudu zai aihuwa ko biyu zai aihuwa ko da makamancin wannan baya son wahala baya son yara baya son wane ne a cikin hakan sai zamanto shi da kanshi gina ma kanshi da kanshi rami afa aminu makarallah wai kai ka amuntu da kamu Allah subhanahu wataala ne Allah yana iya a cikin hudun ko ukun da kake nema duk a cikin su bane Allah zai baka abin da kake so ana gaba ne da Allah daga kar mutun ne katsalanda a cikin abin da baya da ilimi akai kuma abin da ba hurumin ka ba kai aure kawai ka aihu al'amari wannan Allah ne abin da ke kanka ka tashi haikan kaga cewa yanda zaka ba waɗannan yaran tarbiya wannan shine kawai abin da aka dora maka ka tashi ka tarbiyantar da su gurgurdan hali abin da Allah hore maka ba su ci arziki na Allah ne gida nawa ake ga gida a galabaice la'alla ma gidan haya ake amma a cikin hayan aka aihu wannan yaran la'alla ma ragon suna ba a yanka mishi ba ko kuma ana ta rikici da kyar aka samu sunan ma aka yi da sauransu amma kuma kaga yau da gobe Ubangiji subhanahu wataala ya damka wani arziki na musamman a hannun yaran ya sayi gida na musamman ya hudda uwayen daga haya hayan da a ciki aka aihe shi arziki na Allah ne kaka tana ma kanka hankali ba kai kake tsarawa ba ba kai kake dabbarawa ba ba kai kake bayarwa ba ba kai kake hanawa ba al'amari ne a hannun Allah kabar ma Allah abinda ke kanka kai aure ka aihu kawai abinda ke kanka ka basu tarbiya abinda Allah hore maka a hannunka li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati abinda Allah baka ka basu amma shiga katsalandan cewa a dole ne ni da kaza zan aihuwa in na aihi kaza sai kaza da wasu lissahili sahirin da adam yake wanda lissahili wanda halaka ne a cikin su Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qultu summa ay yace nace sannan ya makin Allah sai mi kuma bayan wannan manzo Allah yake cewa antuzaniya bihalila tijarika mutun yayi zina da matar makwabcin shi zina laihin kuma zina da matan makwabci laihinta yahi wancan laihin na zina da aka sani dan haka wajibi ne da adam ya kiyaye duk abinda zai kai ka zuwa ga wannan a cikin tarbiyyar da zaka ba yaranka duk abin da zai kai su zuwa ga abin da ya shahi fasikanci na zinace wajibi ne a nisantar da su da shi kamar da ƙarin bayani zai zo anan gaba insha Allah iya daga cikin wasu yoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga uwaye da diyansu gaba daya manzon Allah yake cewa game da uwaye ittaqullaha wa a'dilu fi auladikum ku ji tsoron Allah uwaye ku yi adalci tsakanin diyanku nawa zaka samu uwa ko uba yana fifita yaran ma da kansu sun sani kawai an yi son wani har ta bayyana in kai son shi a cikin zuciyarka wannan wani abu ne ko Allah shi yake kyautatawa shi yake kaza amma dai kakka nuna fifiko tsakanin diyanka ka nuna daidaito tsakanin su a cikin dukiyarka wajen ba su kyaututtuka a cikin duk al'amuran yau da gobe in dai ba wata buƙatuwa ba ta taso zuwa ga wani ya kai mataki kaza a me kaza ko wani bai da lahiya a me kaza ko makamancin wannan ana haka zaman lahiya kawai kyauta da aka saba ana yi ta yau da gobe da abubuwa na rayuwa to wajibi ne kai adalci tsakanin ƴaƴanka saboda kar ka haifar da matsala da rikici da gumza a cikin gidanka kai da kanka ya zama to kafi fita wani akan wani kafi fita wacce akan wacce ko wacce akan wani ko na makamancin wannan manzo Allah ke ta ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ɗiyanku ko da kai son wani a cikin su ka boye abinka a cikin ranka kabar shi a cikin ranka amma a cikin mu'amalantarsa zaka rika yi kada zaman to har yaro ya gane cewa ka tsane shi wallahi haka zaka ji yaro yace ba baban shi ya tsane shi ko mama shi ta tsane shi subhanallah to wannan yana sa tarbiya ta sukurkurce daga lokacin da yaro fahimci cewa fa uwar shi ta tsane shi ko uban shi ya tsane shi ko an yi son wani to a lokacin sai kama hanyar gaba gadi abin da ya ga dama kawai zai kuma daga lokacin da ya zamanto yaro baya fahimtar juna da uwayen shi to kakkai tsammanin zai daga ma wani kafa a waje da haka dai uwaye a kiyaye a rika yin adalci tsakanin yara kar a yi fifikon da har yaro zai huto da kai shi gane cewa baba ya yi son wane ko kuma mama ta yi son wacce sannan kuma wasiya ta hudu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake ba jan hankalin uwaye cewa diyanku amana ce Allah ya damka a hannunku a lokacin da suka rasa tarbiya ko suka wuce suka koma wani addini ku sani cewa ku ne mutum na harko da Allah zai tambaya manzon Allah yake cewa kullu mauludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi manzon Allah yake cewa kowane wanda aka haihu ana haihuwar shi akan fitra uwaye shi su maida shi ba yahudi ko su maida shi ba nasari ko su maida shi kaza ko su maida shi kaza kenan kaga uwaye suka rikita shi bayan ubangiji ya halicce shi akan tsari lahiyayye daga to duk wanda ya rikita wannan tsarin da Allah ya fitar da Adam da shi daga mai tarbiya kamar da sharan bai da tarbiya saboda tsabagen abin da ka konkwada mishi na rishin tarbiya a kewayen cikin gidan da kuke rayuwa a ciki to ka tabbatar da cewa Allah zai tambaye ka akan tarbiyar wannan yara sannan wasiya ta biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa minal kaba'iri an yashtuma ar-rajul walidayhi iya daga cikin laihi mai girma mutum ya zagi uwayen shi mutum ya zagi baban shi ko ya zagi mamman shi mutum nawa a yau yana ga zagi ba wani kayan gabas bane ba yana haduwa ma da wani kawai zagin ne za a fara in ka zagi baban wani babanka ka zaga akwai hadisin da manzo Allah yake cewa Allah ya la'anci mutumin da yake zagin uwayen shi Allah ya tsine mishi to ina dalili ka jawo kanka tsino Allah to da ka wajibi ne mutum ya kiyaye ku uwayen ku hasa yin zage-zagen nan a daidai lokacin da ɗiyanku za su hasa al'umma gaba ɗaya sai ta huta amma tsabage inda zagi ya kai a yau kai bakka yi uwar yaron batta yi amma haka kawai a titi zai rika shi ana nasa wasu manyan zagi daga nan kuma shi ma sai ya tsabaye gaba mu ji tsoron Allah mu tsarkake al'ummar da muke rayuwa a cikinta mu tsarkaku zage-zage kwata-kwata abu ne wanda yake bai da amfani amma zagi ya zamanto wani abin kamar wani ishara ya zamanto wani abin alama na wasu mutane wanda in ma daga yaji ware kawai zagi ne zai wai haka ji ana ce an sa mutum kuɗi ya yi minti ɗaya bai zagi ba amma sai gagara la'alla daga an ce an sa maka kaza in ka yi minti kaza ba kai zagi ba magana ta fadi da zai fara da zagin zai fara kuma to Allah kiyaye wannan matsala ce mai girma uwaye su cire zage-zage mafi yawanci uwaye su yara suna koyon zagi ne a bakin uwayensu to wannan iya daga cikin manyan zunubai zage-zagen nan sannan kuma zagin nan yana jayo wa dan adam tsinuwar Allah subhanahu wataala hadisi na karshe a wannan bangare shine wani mutum ya zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah man ahaqqun nas bi husni sahabati ko kuma bi husni suhbati ya ma'aikin Allah a cikin mutane wahi cancanta in kyautatawa sama da kowa manzo Allah ce uwarka mamaka thumma man sannan wa kuma manzo Allah ya sake ce mishi dai mamaka sannan wannan mutum ya sake cewa sai wa ya ma'aikin Allah manzo Allah ya sake cewa mahaifiyarka sannan sai wa ya ma'aikin Allah ta kun an na karshe an na hudu manzo Allah ya ce sannan mahaifinka kenan mamaka tahi girman haƙi a kanka sama da babanka wajibi ne ka musu biyayya gaba ɗayansu amma idan ka zo maganar fifikon abin da ya shahi daraja ko kuma ba daraja ba abin da ya shahi wanda za a ma da'a ƙarshe ita ce mahaifiya shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hudi a cikin wannan hadisi to da ka mutum wajibi ne yayi biyayya ga mahaifin shi rishin biyayya ga mahaifa yana aihwar mutum tozarci da kaskanta a cikin rayuwa kai ta abubuwa ana kasuwar ka kasa gane kanta aikin kake ka kasa gane kanshi to ya za ka gane kanshi kai da mahaifinka baya jin dadin rayuwa tare da kai mahaifiyarka ba ta jin dadin rayuwa tare da kai naka ku karantar da diyanku su san kiman ku tun suna yara saboda rayuwar su ta yi albarka an sun girma amma a taci barkatai haka an suka tashi ya zamanto uwayen su busul alaka kyakkyawa da uwayen su ko yana gama baban shi ya matsa mishi yana gama mashi ta matsa mishi kwana makamancin wannan to kaga babu yanda za a yi rayuwar wannan yaron ya albarka Allah subhanahu wataala ya kyauta wannan sune kadan daga cikin wasu yin da manzon Allah ya bada game da uwaye sannan kuma da diyan su sannan a gaba ta gaba a sati mai zuwa insha Allah ta'ala zamu ji a yaunin da Allah ya dora wa uwaye da sannan kuma malamai sannan wajibin da yake kan dukkan mutumin da zai yi tarbiya abubuwan da ya kamata ya kiyaye sannan kuma irin yanda ya kamata ya tarbiyantar da yaran da salon da ya kamata ya biya tarbiyantar da su wannan duka ya sati mai zuwa insha Allah ta'ala bidal qadri kifaya wa subhanaka allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله